Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Dan majalisar dattawan Amurka John McCain ya rasu jiya Asabar da shekaru 81 a duniya bayan fama da cutar kansar kwakwalwa. Cutar kansar ta raba Amurkawa da wannan shahararren dattijo mai kishin ƙasa wanda kuma ya sadaukar da rayuwarsa wurin yaƙi. John Sidney McCain, wanda aka fi tunawa da rayuwarsa mai cike da gwagwarmaya da yadda ya tsallake rijiya da baya a matsayin fursunan yaƙi a arewacin Vietnam da kuma yadda ya ci zaben fitar da gwani da shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican a shekara ta 2008 ya kasance mai jaddada manufofin Amurka a duniya. Allah ya albarkace mu, muna zaune a ƙasa mai cike da yanci, ƙasar da mutum ke iya cimma duk irin buƙatarsa, a cewar McCain a watan Oktoban bara a cibiyar nazarin kundin tsarin mulkin ƙasa 'yan watanni bayan da aka same shi da cutar kansa. Ya ƙara da cewa Allah ya albarkace mu kuma mu ma mun kasance sanadin samun albarka ga sauran al'ummar duniya. McCain, wanda aka baiwa lambar yabo a cibiyar, ya caccaki gwamnatin Donald Trump kamar yadda yakan yi. Tuni Amurkawa suka shiga jajantawa iyalin marigayi McCain, ciki har da shugaba Donald Trump wanda ya ce ina miƙa cikakkiyar ta'aziyyata ga iyalin marigayi John McCain tare kuma da girmamawa. Muna masu tunawa da wannan iyali cikin addu'o'inmu. Dabban 'yan gudun hijirar Rohingya sun yi zanga-zangar alhinin zagayowar shekarar da aka wato ƙasar Myanmar ta murƙushe wannan ƙaramar ƙabila, al'amarin da ya tilasta su gudu zuwa kan iyaka da kuma cikin ƙasar Bangladesh mai makwabtaka da su, abinda ya kai ga kafa sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya. Masu zanga-zangar sun yi gangami tare kuma da addu'o'i jiya Asabar a sansanoninsu na 'yan gudun hijira da ke Cox Bazar na neman a yi adalci ga musulmi tsiraru. Jami'ai na ƙasa da ƙasa sun bayyana murƙushe 'yan Rohingya da hukumomin Myanmar suka yi a jihar Rakhine da kisan ƙare dangi. Ita kuma gwamnatin Myanmar ta bayyana murƙushewar da matakin tsaro da ya wajaba don takaburki ma mayakan musulmi. Ƙasar Myanmar dai ta ce yanzu yanayi ya kyautatu ta yadda 'yan gudun hijirar za su koma gidajensu, ikirarin da ake ɗarɗar da shi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau take karo na 88 na zagayowar ranar bukin gyara ta 19 ta kundin tsarin mulkin Amurka, gyarar da ta baiwa mata damar yin zaɓe a karo na farko a tarihin Amurka. Daga baya sannu a hankali dai mata masu zaɓe sun ɗara maza masu zaɓe a Amurka. A shekarar 2016 mata kimanin miliyan 73.5 suka yi zaɓe, saɓanin maza miliyan 63.5 da suka yi zaɓen, bisa ga bayanin cibiyar nazarin mata a siyasar Amurka. To sai dai har yanzu akwai sauran rana a kaba. A yayin da yawan mata masu zaɓe ya ƙaru cikin tsawon shekaru gwammai, bayanai na nuna cewa har yanzu ba a samun mata sosai a sashen gwamnati da ɓangaren fasaha da kuma manyan kamfanoni. An kama jagoran 'yan adawan ƙasar Rasha Alexei Navalny a birnin Moscow, wato bayan watanni 2 da sake shi daga fursunan da aka jefa shi saboda shirya zanga-zangar yin tur da gwamnatin shugaba Vladimir Putin. wani mai magana da yawun Navalny ya faɗi jiya Asabar cewa ba a san dalilin kama shi ba, kuma ana tsare shi ne a wato ana tsare da shi ne a charge office ɗin ƴan sanda da ke Donetsk. Navalny ya rubuta a shafinsa na Facebook jiya Asabar cewa za a yi zanga-zangar kyamar tsarin fensho na gwamnatin Putin ranar 9 ga watan Satumba a birnin Moscow da sauran birane kimanin 100. Paparoma Francis ya yi ganawa ta tsawon sama da sa'a guda da wasu mutanen da wasu fada-fadan cocin Katolika suka yi lalata da su a ƙasar Ireland. An ruwaito Paparoman yana yin tur da fada-fadan da suka yi lalata da mutanen au da kuma waɗanda suka yi rufa-rufa. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a tsaron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Akwai hoton wani yaro kasa da shekaru 10 wadda aka dora tallar mangoro. Duk lokacin da batun hakkin iyaye ga ƴaƴansu ya taso, sai hankali na ya tashi idan na tuna wannan hoto. Tunda ko Allah ya guda mini hoton yaron da wasu suka saka a Facebook, kullum sai tunaninsa ya fado mini. Wato, kamar yadda matasan da suka saka hoton a Facebook suka rubuta, sun sami yaron nan ne misalin karfe 10 na dare yana kwance a gefen hanya. Da suka tambaye shi me ya faru, ya ce, "Ban saida ba, idan kuma na koma gida duka za a yi mini." Wannan yaro a unguwa 3 a Kano aka same shi. Wanda ya wallafa wannan hoto, Malam Kabiru ke laye a ƙasa, yake cewa, "Wallahi mu ji tsoron Allah, don kuwa zai tambaye mu akan kiwo da ya bamu." Wato, komin bushewar zuciyar mutum da wuya wannan hoto bai sa hawa ya zubo wa mutum a ido ba. Uwa uba kuma idan aka ga irin yara ƙasa da shekaru 5 akan tituna da aka kawo su bara a birnin na Kano, su ma waɗansu ne suka ɗauki hotunan su suka wallafa a shafin na Facebook. A hira da suka yi daga alimin irin waɗannan yara, sun ce daga jihar Niger suka fito, wasu kuma suka ce daga jihar Katsina. Wannan batu ya jawo muhawara tsakanin ma'abuta Facebook kan irin matakai da suka wajaba hukumomi su ɗauka wajen shawo kan wannan al'amari. Tuni mu ga an kafa wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da nufin ɓullo da manufofi da matakai na shawo kan wannan al'amari. Babu inda wannan lamari ya fi tsanani a arewacin Najeriya kamar a jihar Kano, inda gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wani taron baje koli da aka yi a jihar Kaduna ya ce jihar tana da irin waɗannan yara da ba sa makaranta fiye da miliyan 3. Idan kun tuna, cikin watan 3 mun kawo muku hira da gwamnan na Kano kan wannan batu, lokacin da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori ya so ya ji ko akwai wani abin da gwamnatin jihar Kano ta yi tun bayan waccan shelar da gwamnan ya yi a Kaduna.
Waɗannan yara fiye da miliyan 3 wanda ba sa zuwa makaranta ba wai ƴan jihar Kano ne kawai ba. Yara ne waɗanda yake suna zuwa daga wasu jihohi, har ma daga wasu ƙasashe na Afirka ta Yamma. Alal misali, za ka ga yaran Chadi a nan, za ka ga yaran Niger a nan. To, ka ga wannan babban matsala ce sosai da sosai. Saboda haka, abin da muke faɗa a nan shi ne, gwamnati ba da kuɗi da za ta yi ajujuwa wanda za ta ɗauki irin waɗannan yara. Amma babban maganin abin shi ne, kamar yadda muka ba da takarda a ƙungiyar gwamnoni ta Arewa, cewa ya kamata a hana zirga-zirga yara wanda suke shekarun zuwa makaranta daga wannan jiha zuwa wannan jiha. Domin ko yaya muka yi na nan, yaran kullun shigowa suke da wasu jihohi. Saboda kaga ba mu da kuɗin da za mu iya ɗaukar wannan nauyi. Amma idan kowace jiha ta hana yaran ta tafiya wata jiha domin neman ilimi, domin wannan ilimi a kowace local government ana iya ba da shi, to ta haka ne za a shawo kan wannan abu.
Baya ga waccan takarda da gwamnatin Kano ta miƙa zauren gwamnonin Arewa, ya zuwa yanzu a matakin jiha, me aka yi akan wannan batu? Tunda dai kullun aka yi magana almajirai Kano ake cewa.
To, kasan Kano cibiyar ciniki ce, shi yasa nake gaya maka ake samun yara su zo haka. Irin namu kamun luddin shi ne waɗannan makarantu mukan aika musu da malamai wanda za su koyar da turanci da lissafi waɗanda yake dama kuma suna karatun addinin musulunci za a kai mataki tun da yake magana ce idan an zo dauka kuma entrance magana ne da turanci da lissafi za a ga cewa za su iya shiga makarantun secondary idan sun gama karatun su na allo da suke haka da irin wannan tsari da muka fito da shi
wasu addangare da magana almajiran nan suna zargin iyaye da sakaci wurin ma tura yaran su dinnan suna ragaita a wurare daban-daban gwamnati na yin wani yunkuri ta wannan fuska danganin cewa su iyayen nan sun tashi a tsaye don sauke nauyin da yake wuyan su
to babu shakka wannan ana ta fadakar da al'umma haka amma dai muna nan da hadin gwiwa da masarautar Kano zamu fito da wasu dokoki wanda suke za su duba wannan al'amari sosai da sosai musamman ma mutanen da suke da yaya da yawa kuma ba sa iya daukar nauyin su to za a ga irin doka da za a fito da ita saboda a ga yadda za a yi maganin wannan abu musamman ma wato ka san yadda ake sakin mata barkatai in an saki mace ta haihu yaya 5 7 8 ananan yara an sake ta bata wannan gida mata wacce take wannan gida kaga ba za ta iya daukar nauyin waɗannan yara ba karshen su dinga kwana a soro su dinga tafiya bakin titi da sauransu to duk waɗannan matsaloli ne waɗanda yake a matsayin mu na wato musulmi dole ne mu zauna mu ga yaya addinin musulunci ya tsara rayuwa irin wannan saboda haka kuma mai martaba sarkin Kano shi ma yana taimaka da kin babban malami ne da sauran malamai na jihar Kano ana nan ana tattaunawa yadda za a ba gwamnati shawara yadda za mu fito da wata doka wacce za ta kawo shawo wannan al'amari
duka ne zuwa shine mu mutanen Kano sa ganin wannan doka
babu shakka wannan abu yana gaban malamai a nan jihar Kano da mai martaba sarkin Kano kuma sun ce mana ba za a dau lokaci ba za su fito mana da wannan doka
a cikin watan hudu Mahmud kuma a hira da yada mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu kan batutuwa na ilimi ya tambayi sarki inda aka kwana game da shawarwari da za su baiwa gwamnatin jihar ta Kano kan batun almajiranci kamar yadda gwamna Ganduje ya faɗa a hira da ta shude yanzu nan
cewa kamar yadda aka sani ne mu wannan doka dai cincinin mun fitar da dokan nan ta farko abin da ke cewa draft mun tara malamai aka samu wasu malamai waɗanda suka ce suna da sai ko suna da wani tsokaci ko suna da wata mulahaza akan dokan nan to ba ma san mu gaban kanmu mu je mu ce wa mutanen nan ba za mu saurare su ba amma wasu da yawa daga cikin su yau shekara daya muna bin su ba su ba mu abinda suka ce suna da tsokaci akai ba abinda muka ce wa malamai a duba dokan nan abinda kuka yadda da shi a ciki ku faɗa abinda ba ku yadda da shi ba ku faɗa ku gaya mana hujjojinku kuma ku ba da shawara in wannan matsala ce ya za a magance ta abinda kuma kuke gani ya kamata sa a cikin dokan nan wanda ba a sa ba ku ba mu shikenan kuma abinda muke jira kenan malaman sitiro mun samu wasu yanzu sun kawo akwai babban malami guda daya wanda ya mana alƙawari zai kawo cikin wannan mako guda daya shi yana da kwamitoci da ƴan ƙungiyarsa da suke ta kokari su tattaro idan an kawo za a tattara waɗannan abubuwan za a duba wanda yake za a dauka a saka ciki za a saka wanda yake muna bukatar mu koma wajen su mu sake muhawara su zamu gwamnati ta nuna cewa ita a shirye take ko da yaushe aka kawo dokar nan ta zartar da ita abinda zai taimaka wajen harkar almajirci a nan abubuwa ne kamar guda uku na farko tabbatar da cewa kowane mahaifi ya san cewa wajibi ne a kansa ya dauki nauyin ɗansa zancen ka je ka auri mata ka je ka haifi ƴaƴa ka bar ƴaƴa akan titi ba shari'ar musulunci bane kuma ya kamata a dora kowane mahaifi wannan nauyi na biyun su shine sanin cewa shari'a ta zo da ka'idoji na waɗanda za su dauki nauyin ƴaƴa idan mahaifi ba zai iya ba idan mutum ya haifi ɗa misali kana da hali kana da ƴaƴa sai talauci ya same ka ko wata musiba ta hau kanka ba za ka rike ƴaƴanka ba akwai dan akwai babban danka da zai rike kannansa akwai dan uwanka akwai ƴaƴan dan uwanka akwai jeri na asibai waɗanda su Allah ya dora wa nauyin su dauki nauyin ƴaƴan nan kafin ma a zo kan hukuma ko a zo kan unguwa to dokan nan ta kawo wannan jerin idan ba za ka iya daukar danka ba an tabbata kai daukar danka ba kana da dan uwa yana da hali dole ne shi ya dauki nauyin wannan yaran wannan shari'a ta dora masa saboda idan da baka da ɗaka mutu gadan ka zai. Kullun abu da muke gaya al'umma abin da yasa aka ce za a yi gado saboda idan kuma mutum ba shi da shi kai ne zaka taimaka masa ka Allah ya ci. Saboda haka ba za ka zo kai kullun ka inda mutum na da kuɗi ka so ka je ka gaji dukiyarsa ba amma ba shi da shi baka san ka dauki nauyin ya zo kana da shi. Amma yanzu a kasan nan sai ka ga mutum yana da dan uwa mahaifiya ɗaya mahaifi ɗaya amma a gidansa babu abinci dan sana yunwa yana bara ba zai dauki dan nan ya biya kudin makaranta ya masa tufayi ba wannan lalacewa ce ta al'umma. To ita dokar nan za ta taimaka wajen fadakar da mutane wajen aka yi dokar ma mutane za ma su fahimci menene ma shari'a ta ce akan wannan. Wannan shine na biyu. Na uku shine harkar marayu da yadda ake raban gado da yadda ake kula da su da yadda za a rike su. To duk waɗannan abubuwan za su taimaka wajen harkar almajirci. Amma tsarin da muke da shi na iyali mutum ya je a wurin mata uku hudu ya haifi ƴaƴa 20 ya je ya bar su akan titi wannan ba zai yi ba. Ya kamata a tsaya kamar yadda muke faɗa kullum shari'a ta baka ƴanci ka auri mace biyu ko uku ko hudu amma kuma akwai ba haka aka yi shari'ar musulunci ba haka aka yi ta babu ka'idoji ba. Za ka iya riƙewa za ka iya adalci abin da suka haifa za ka iya kula da shi. Amma ka je ka auri mace ba za ka baka da mai za ka bata ciki ko ta sha da kuma harkar saki. Yawancin yaran da kake gani an saki mahaifansu mata ba a kuma kula da su ba. To yaya ake yin sakin nan? Yaya in an yi sakin nan wani ka'idoji ake cikawa? Sannan wani haƙƙi aka bata da ita da ƴaƴanta bayan an sake ta? To wannan dokar waɗannan matsalolin da suka dame mu take so ta magance. Kuma na san cewa kamar da ka sani an yi hayaniya da yawa abin da yake wajibi a kanmu shine dole mu yi haƙuri mu ci gaba duk abin da za a yi mu tsaya akai. Kuma abin mamaki za ku ji inan da ƴan makonni ina zaune a nan shugaban ƙasar Niger ya aiko min minista da sarkin da magara suka zo waje na suka ce sun ji labarin wannan dokar da aka yi suna so na zo Niger ne magana da malaman su magana su suna sosai. Nan da mako ɗaya za mu tura malamai da kwamitin da za su je wajen malaman Niger su magana. Ni da kaina an shirya min taro ranar 9 ga watan Afrilu inda zan je ne bayani akan wannan dokar su Niger suna sosai. Saboda mu kuma muna farin ciki muna murna idan Allah ya sa sun yi duk ƙasar musulunci inda aka yi gyara ne saboda abubuwa ne wanda ake yi da sunan al'ada ba da sunan addini ba. Kuma abin da suke haifawa arewacin Najeriya shi suke haifawa Niger. Yara suna yawo akan titi mata ana sakin su ba a ba su haƙƙin su kuma abin nan ba shari'a bane. To idan muka samu kasashen nan suka yadda suka da mu Kano din da sauran kasashen arewa akai wannan zai ci muka kwarai da gaske.
Allah ya san ki lafiya godiya miki.
Wannan batu na almajiranci ko a baba annan wata gidauniya a malin fashi a jihar Katsina ta hada masana don su ba da shawarwari kan yadda za a farfado da ilimin almajiranci. Zaraddin Sani ya tattauna da Dr. Ahmed Adamu na Jami'ar Umaru Musa Iraduwa wanda ya gabatar da kasida kan wannan batu a taron nan da aka yi a birnin da malumfashi.
Kasan shi kalma almajirci tana ɗaukan ma'anoni daban-daban. Abinda muke kira akan shi irin sakin yara akan layi suna barace-barace suna shan wahala. Yaro an turo shi ne karatun idan gari ya waye abinda ke gaban shi ya za a yi faroto abincin da zai ci da safe. Idan rana ta yi kokarin shi ya za a yi faroto abincin da zai ci da rana. Idan dare ya yi ya za a yi faroto abincin da zai ci da dare. So lokacin da ya tsaya karatun ma babu shi wahala ba za ta ma bari ya samu natsuwa. Ya samu basira zai koyi ilimi ba. Kuma muka fahimci cewa alhakin iyaye ne su tabbatar cewa sun ba yaran su kula, sun ba su kaya, sun ba su wurin kwana, sun kula da lafiyarsu da tarbiyarsu da iliminsu. Wannan haƙƙi ne Allah ya dora ma iyaye. Da wani suna na ka turo yaranka yayi wani nemi ilimi ko da na addini ne ba hujja bace ba ka saki yaro akan layi ba tare da ka kula da shi ba. Saboda idan har aka bar yara akan titi ba kula tarbiyarsu da iliminsu ba to za su iya zama kaman wata dama ce da wanda suke so su tada zaune tsaye ko su assasa wani abu wanda ba na cin gaba ga al'umma su yi amfani da su ba. Akwai lokacin da haɗa wasu almajirai na tambayi almajirin cewa shekara nawa kana almajirci ya ce shekara 12 na ce mishi zai karanta min Fatiha amma ba zai karanta Fatiha ba. Ga yaron ya sha wahala ga idan shi ya yi ja ba takalmi jikin shi duk datti kaga shekara 1 yana shan wahala amma ba zai karanta Fatiha. Akwai wani yaro can a gidan iyayensu cikin shekara 15 nan har ya sauke kila ya karanta wasu surori masu yawa. A da kamar almajirci yanda yake da tsari tsari ne mai kyau za a turo mutum almajirci zai da turo shi da guzurin shi kuma al'umma akwai taimako a koda mutum ya zo karatu ba sai ya bara amma a turo yaro dan kasa da shekara 7 dan shekara 3 dan shekara 4 wallahi akwai wani hoton bidiyo da na gani yaro na shan dan almajiri ne yana shan taba akwai almajiri aka gani aka ga gawo shi a cikin kwata aka kawo gawo shi tsangai da yake karatu amma malamin ya ce bai ma san yaron to kai kenan yaron kai kawo sa to ya za a yi yanzu ana magance rashin tsananin da muke da shi yanzu to ya za a magance faro shi kuma nan gaba kaga abu biyu ne shin muka ba da shawara hanyar da ake amfani ake recruiting ko kuma ake daukan wayannan yan ta'adda ana amfani da almajirai ne so almajirai ba su da iyaye ba su da kula kila ba su da ilimi ko a canza musu ra'ayi so ya za a yi nan gaba a kawo canji ga tsari na almajirci shine muka ce da farko ya kamata a samu misali kamar abin da ke ce ma jadawali na bayanan dukkan yawan almajirin da muke da su a ce misali kamar da almajirai miliyan 2 da sunan yaro da garin da yazo da sunan iyayen shi da malamin shi da unguwar da yake sai a je a tuntubi iyayen su a ce ni za ku tura yaron ku yana bara ba tare da kun bashi guzuri ba shin garin ku ba malami ne in ba malami a garin sai mu tura malami a garin ya riga koyar da yara yanda yaro zai tsaya har ya kai shekara 7 ko shekara 10 har ma kallaki hankalin shi in ma zai tone da mai ilimi ya tone guzurin shi in wani talifi ne daga cikin birni birane za a sa wata cibiya taimako ne na kuɗi na kaya ne na abinci ne sai a ringa ansa daga birni ana kaiwa irin wannan kauyuka wanda ba ɗan Najeriya bane ba a maida su kasar da suka fito sannan waɗanda suka sora sai a sa su a cikin wani camp sai a ringa ba su horo na ilimi na boko na addini da horo na koyon sana'a amma kuma iyayen su kaga ba su da alhakin su mallaki wannan iyayen yaran saboda sun sake su akan layi kaga gwamnati ta dauki alhakin su za su ba su ilimin da ya dace idan har mutum zai turo dan shi karatu irin wannan na addini ko na boko dole ne ya hada shi da guzuri da kulawa
dan kakaman mun ga akwai wani takwaranka wanda shi ma ya dan yi wani jawabi a cikin lokacin da yake dan gudanar da kasida shi mun ga gwamnatoci kamar sun dan yi wannan yunkuri na kafa irin waɗannan sansanoni na kula da almajirai
aisha salama nake ga farko sai dole sai ka hada da iyayen saboda iyayen sai an gano tushe misa shin talauci ne shin rashin malami ne a garin akwai aran da ya kamata a maida su garin da suka fito in tallafi ne a tallafa ma iyayen su in karatu ne akai malami a wannan garin kaga idan aka haka za a rage rabbi sannan kuma ya kasance akwai wani tsari da zai ringa dore irin wannan taimakon da ake ba su almajirai ko mutane kar su yi amfani shi a matsayin dama idan ka haifi yaro ba tare da sauro baka da iko ka dauki wani yaro sai ka turo shi wannan cibiya kuma kai alhali kai a yaran kuma ka san cewa baka da alhakin kula da yaran kaga kenan Allah ba zai kama ka da laifin da baka da iko akan shi ba saboda haka kamar da Allah ke cewa la ilaha illallah nasan illahu sa'a so yawan kamar da nake cewa expand ko kuma fashewa na al'umma ya kasance yayi yawa kaga mutun talaka amma ya haifi ayya da yawa wanda ba zai dauka dawaine su ba sai ga mutun yana cikin gari yana cikin maraina amma ya saki yaran shi suna yin bara so kaga kenan mutane in sun san cewa karfin su ba zai kai ba to kaga ka dauki tsauki nauyin abin da za su iya dauka
to daktar kamar in zaka ba gwamnati shawara yanzu ta wannan fanni ta baya a samu cigaba wace shawara zaka ba gwamnati
shi da ita ta fito ta cigaba kuma shawarorin da na bada baya a aiwatar da su tunda ka san mu tsari da muke na boko da na irin harkar ture ake yi ko mai ilimin ka na addini ba shi ne ake ma'aunin gwada cewa za dake ka aiki ko ba dake to kaga shi sa ma wasu mafiyanci ba ba su muhimmanci za ga yaro za a tura shi makarantar bode sai hada shi da guzuri amma makarantar addini islamiya ba sai ga ana tafa ma kudin makaranta ma da kiraki ba da so amma cikin wannan budget din duk na ilimi ne ba a ce ilimin boko ba har wannan cikin budget din ma ya kamata a ringa kashe kuɗi kan shi ilimi na Muhammadiyya kuma a cikin shi ne za a ringa tura malamai gari kauyuka inda ba malamai yanda yara ba sai sun shigo cikin birni ba za su ilimi da inda
su kai kira da zaka yi ga iyaye na ganin cewa wannan alhaki kan sai ya dogara
su iyaye su daina tunanin cewa wai idan ka haifi yaro to zaka kara wai arziki ko wani talauci kake zai tafi shi Allah ya ba mutum na adam tunani ya san abin da ke daidai ya san abin da zai yi a san abin da zai yi ba iyaye su tsaya tsayin daka su dauki alhakin da Allah ya dora musu na iyaye ina a matsayin su na iyaye saboda rana gobe kiyama Allah zai tambaye su kada su saki yaran su akan layi duk talauci gunda su ba yaran su tarbiya da kula da su je su sake su akan layi rana gobe kiyama Allah ya tambaye su iyaye su zama masu daukan dawaini da Allah ya dora musu su riƙe yaran su a gida su ba su tarbiya idan yaro yake wani munzali za a iya kyale shi ya tafiya amma a bashi kuma guzuri
tsarin ciyar da yara a makarantun firamare daga aji ɗaya zuwa na uku yana sa yara da ba sa zuwa makaranta su shiga zuwa makaranta iyaye da ba su da abin da za su dogara a kai da zai sa su daina tura ƴaƴansu talla suna samun madogara su kyale ƴaƴan nasu tafi makaranta musamman iya mata domin haka muka ga yana da kyau mu gabatar da irin waɗannan rahotanni domin suna ƙara jawo ci gaban ilimi musamman a ƙasar Hausa inda har yanzu jahilci da talauci suke hana ruwa gudu ta fuskar ilimi yanzu haka a jihar Katsina mai baiwa gwamnatin jihar shawara kan ilimin diya mata Hajiya Binta Abba Dutsin ma ta ga wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa cewa an kammala shirye-shirye domin fara wannan shiri na ciyar da yara a makarantun firamare
akwai nasarori da dama da aka samu a maganar aikin school feeding din nan, domin tun dai lokacin da ake magana cewa za a school feeding, ana ta fafutukar rabon mutane, na ta kokarin yara su samu fam, yara su tafi fam, ina za su maido shi duk an wuce wannan guri. Allah ya kawo yau mata sun ji alert a cikin account din, sun ji alert na daya, sun ji alat na biyu, wanda za su yi aikin girkin nan na wata daya. Kudi ne da aka sanya masu wanda za su yi aiki na abinci na wata daya. Saboda haka yanzu idan muka sa aka bude account dinsu, za su sai kayayyakin abinci, ina ba su shawara su sai kayan abincin su na wata guda. Kada mace ta raja'a ta ce bari ta kashe kudi, za ta sai kayan abincin ta na wata guda ta ajiye, ko da an yi hutu tun da sati, tun da dama already akwai kudin nan cikin account. Ba magana wani wasa da za a tsaya ko wani bata lokaci. Akwai mata da yawa waɗanda ba su ga alert ba, ko sunan su bai fito ba. Su waɗannan mata waɗanda ba sunan su bai fito ba, muna ba su shawara da cewa su riƙa zo office, ko su nemi coordinators ɗinmu na local government, ko su je wajen education secretaries su ba da sunan su da account number ɗin su da PVN number ɗin su, sai mu ƙara tura sunayen. Domin akwai mata da yawa sun san cewa suna da matsala, sun ba da suna guda biyu. Ila kin ana ce maki Indo, kin zo kin sa Aisha, can kin kuma cika da Indo. To in kin san kina da wannan matsala, tsare ki tafi banki ki gyara, ki gyara matsalar ki, don koda kin sake bada wannan suna, sunan ki ba zai fito ba.
Kasancewa ku mahukunta kun fara ciyar da waɗannan yara, kina ga wannan ciyarwa da kuke ma waɗannan yara za ta ƙara wa iyaye ƙwarin gwiwa domin su ci gaba da kawo yaran su makaranta?
Ilimin nan dai ba sai an ta magana ba, kowa dai yana ganin amfanin shi da muhimmancin shi. Idan baka gan shi cikin gidanka ba, za ka gan shi ga makwabta. In baka gan shi ga makwabta ba, ka gan shi a cikin layin ku. Domin dai ba za a rasa mai ilimi ba wanda ya samu ɗaukaka ko wani suna. Kuma rashin ilimin za a ga rashin amfanin shi, domin ƴaƴan da ba su je suka yi karatu ba, za a ga yadda suke ƙarewa. Za ka ga mutum ya tafi ko ya je ya ƙare ga turin baro ko bara ko sauransu, Allah ya sauke. Ba fata, ina kira ga iyaye da su ƙara encouraging ƴaƴansu, su ƙara musu ƙarfin gwiwa da cewa su je su nemi karatun nan, domin karatun nan yana da muhimmanci sosai. Ba kamar yanzu ga wannan ɗauki da ita gwamnati ta kawo, wanda za ta rika ciyar da yara yan makaranta. Kaga ba karamin taimako bane, mutum da wasu yaran da yawa za ka ga sun tashi za su tafi makaranta babu abin da za su. To yanzu gwamnati ta kawo wannan taimako wanda za a rika ciyar da yara yan makaranta insha Allah.
To ku Hajiya tana da wani sako da za ta shaida wa waɗanda aka ba wannan contracting ciyarwa ga su waɗannan yara yan makaranta.
Shi sakon da zan bada ga al'ummar jihar Katsina shine muna neman addu'a ga al'ummar jihar Katsina. Ubangiji Allah ya taimake mu ya sa wannan aiki na cewa ya dore. Mutanen nan su riƙe amana waɗanda aka ba su aikin abincin nan, su tabbatar da cewa ƴaƴanmu ne da jikokinmu suke makarantun nan. To su riƙe amana, abinda za ka samu ko naira ɗaya cikakka sa haɗama kana hanyar ilu, za ka samu 5,000 ita ce riba ta, kaga ai kai ce baka kaɗan. Baya ga da baka samun 5,000 ɗin, to kai abinda ya dace. Kuma ina ƙara kira ga masu aikin abincin nan da cewa idan muka fara aiki ranar Litinin, Litinin baki kai abinci ba, Talata baki kai abinci ba, kake ma kowa koke, kin kori kanki. Ba wai mun fara nake nihin wai Litinin din ba, a continuously idan an fara aikin abincin nan rana ɗaya idan baki aikin abinci kika kai, ko kuma dama ya kamata ƙarfe 9 zaki kai abinci, baki kai ba sai ƙarfe 1, yara sun riga sun koma aji. Wai ke ko wallahi suna gare ki sai da kika leka gurin suna, ko ko yaro ne ke bai lafiya, to automatically kin kori kanki. Amana ce aka ba ku ta ƴaƴanmu, aiki ne kuka samu. Akwai da yawa waɗanda suna buƙatar wannan aiki ba su samu ba. Idan Allah ya baki wannan dama, to kada ki wasa da ita. A cikin ma damai, a cikin waɗanda ba suka samu, yanzu waɗanda suka samu alert, kaga mutum 10,011 ne waɗanda za su yi aikin abincin nan, amma yanzu waɗanda suka samu alert mutum 3,700 ne, domin duk wanda akwai waɗanda da yawa sun cire kuɗin su, sun kashe kuɗin su.
Masu aro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara, da kuma ci Bahiro Dedeo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ne Sahabo Imam Aliyu zan dakata. Ki sallama da ku sai mako.
Yanzu a
ina madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. Ready to